Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Bintu Esiro, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wanda yake kashi na ƙarshe, a hirar wakilin murya Amurka daga Abuja a Najeriya, Nasir Adamu El-Hikaya da Muktar Iliya Emedi, shugaban kungiya mai zaman kanta ta Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment. Za mu ji dalilan da ke sa shiga wannan mummunar ɗabi'ar ke da sauki. Amma fita ɗan da ƙyar, kuma ba duk wanda ya shiga ke sa ar fita ba. Bari mu koma Abuja ga Nasiru.
Me yake jifa su yin wannan ne? Wace riba suke ji, wani daɗi suke ji a jikinsu da sai an yi da gaske kafin a samu a tsamo su daga wannan matsala da suka shiga?
Gaskiya ba wata riba da suke samu. Shi harkar shan miyagun ƙwayoyi, duk wanda kaga ya fara shi akwai matakai. Mafi yawanci wanda suke fara shi suna fara shi tun daga suna tasowa ne a cikin abokanai ko a makaranta. Daga nan ake fara shi. In ba makaranta ba, a cikin abokanai ko na unguwa su ne daga nan ake fara shi. Waɗansu ba a gidansu suke fara, kaɗan ne wanda suke fara shi a gidansu. In kaga kuma yaro ya fara a gidansa ko yarinya ko mata ta fara a gidansu, to akwai me yin, akwai ƙawa. To wannan alakin iyaye ne ko alakin masu kula. Saboda a cikin faɗarkar harkar shan miyagun ƙwayoyi akwai matakai ƙwaya uku. Da Turanci akwai abin da muke kira prevention, wato kariya. Ya za ka kare yaro kada ya shiga wannan harka? Ita kuma kariyar na a cikinta akwai reshe ƙwaya uku. Akwai kariya ta family, wato ta iyali kenan. Akwai kariya ta makaranta, wato school prevention kenan. Akwai kuma kariya ta unguwa, wato community prevention kenan. To idan waɗannan yaro ya rasa waɗannan abubuwa uku ɗin, to dole ne ka same shi cikin shan miyagun ƙwayoyi. Ba wai don riba ba, ba don komai ba. Waɗanda suke yin shi a makaranta ana fara gaya musu ne in ka sha zaka samu, zaka yi karatu, ko yau zamu kwana biyu bacci baka sha, wannan zai hana ka bacci. Waɗansunsu kuma sukan akan ba su shawara ne sha in suna cikin damuwa, kamar mata. Mafi yawancin abin da ke sa mata shan miyagun ƙwayoyi, shan mu'amali da miyagun ƙwayoyi, damuwa. Saboda suna damuwa, za a ce in kika sha mijinki baya nan ko wani ko an dame ki, zaki samu ki bacci ki kwanta ki huta. Daga nan ne. Waɗansu ko matasa kuma wanda a aiki ne ke na gajiya da yawa, sai a ce ai ban gama aiki na ba ko kuma ba abu na ba, amma in ka sha alabukun da Lipton ko don abu a ai za ka ƙara awa ɗaya biyu ko kana abu na. Duk wanda ka yin shi cikin shan miyagun ƙwayoyi yana sha ne da niyyar ta amfane shi, amma saboda muguwar shawara sai kuma ya faɗa cikin halaka.
To Muktar, wannan ƙungiyar taku ta ina nan ayyuka irin waɗannan har jihohi wajen goma shakaci ko aikin ba zai ba sai da kuɗi?
Gaskiya
ta ina kuke samun kuɗin gudanar da aikin ku?
To a gaskiya a yanzu dai maganar da muke mal nasu, a yanzu ba mu da wata hanya ta kamar mai ta wacce muke samun kuɗi. Alhamdulillah, abin da ya bani ƙarfin yin wannan abu kuma na sadaukar da kaina akan zan yi shi matuƙar ina raye insha Allah. Da na fara tunanin wannan kafa wannan ƙungiya, sai na fara tuntuɓar mutane. To ikon Allah, duk mutanen tuntuɓa sai na same su cewa su ma kamar suna da tunanin irin nawa. So muna yin abu ne a yanzu dai, muna yin abu ne da ƙarfin jikinmu. Don duk lokacin kamar last taron da muka yi a Kano a Disamba in watan 12, mafi yawancin mutane suka daga jihohi daban-daban, wallahi kowa ne daunoyin kanshi. A lokacin ma yanzu zan ba waɗansu makwanci su suka yi a duk tarukan da za mu, har yanzu ina mu'amala saboda mutanen da suke da ra'ayi. Saboda kamar ka san kungiyoyi masu zaman kansu a yanzu a Najeriya suna da wahalar wani ɗauki kuɗi ya ba su, saboda yadda aka ɗan samu matsaloli, waɗansu ƴan damfara ne, waɗansu kuma ƙwaye mu, so sai an ga me kake a ƙasa. So dai muna iya ƙoƙarinmu, tunda wannan abu ne wata gudunmuwa ce muke so mu bayar a cikin al'umma. A yanzu dai ba mu da wani takamaimai na hanyar da muke samun mutane abokanai da sauran arziki so suke taimaka da waɗansu abubuwa.
Amma an san irin waɗannan ƙungiyoyi kan samu tallafi daga ƙasashen ƙetare. Ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare ko su hukumomi ko gwamnatoci na ba da taimako
a yi. A yanzu a cikin irin wannan taimako akwai wata drug free world. Su wannan ba kuɗi suke ba mu, suna ba mu material ne, kaya ne, takardu wanda za su ilmantar da mu. Amma abin da su ba mu da waɗansu, muna ta ƙoƙarin neman haɗin gwiwa da abin nan da wadansu abin yana da wahalar sha'ani a Najeriya irin wannan idan baka da wani wanda ya tsaya maka wanda zai maka zai ce da shi gashi yana da matakan sha mun fuskanci matsaloli da dama ko taro da muka yi a Kano zaka ga cewa kai taro kana son ka faɗa ka mutane manyan mutane ba sa zuwa so yana da wahalar sha'ani amma dai wannan baya ba mu ni dai baya bani tsoro abinda na sa raina zan yi kuma na san insha Allah za mu samu nasara
Allah mu kare mu gode kwarai da gaske
thank you na gode
to masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Alhikaya ni ce taku Binta Esiru da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku wani sabon shiri